الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Asabar 28 ga watan Rajab, da tara 29 ga watan Rajab, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1415, wanda ya daidai da 31 ga watan Disamba 1994, miladiyar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Kamar yadda muka alƙauranta, mun fara karatun wannan littafi na Shehu Usmanu Mujaddadi Ajiya mai suna Bayan Wujubil Hijrati Alal Ibad, bayanin da ke tabbatar da wajabcin hijira akan bayin Allah, wa nasbil imami, da kuma wajabcin kafa shugaba guda ɗaya na musulunci a ƙasa, wa iqamatil jihad, da kuma tsayar da ainihin jihadi a ƙarƙashin tuta ta ainihin la ilaha illallah. Idan ba a manta ba, mun faro karatu a jiya daga ainihin shimfiɗar wannan littafi, inda shehu ya mana bayani akan ya karkasa wannan littafi har zuwa fasali 63, ma'ana gwargwadon yawan shekarun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, wanda fasali na farko da ya fara mana bayani a kai a jiya shi ne bayani dangane da cewa hijira wajibi ne daga ƙasar kafirai. Qur'ani ya tabbatar da haka, sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sahihiya ta tabbatar da haka, ijma'i na al'ummar musulunci tabbatacce shi ma ya tabbatar da haka. Sa'annan ya nuna mana cewa dangantaka da uba ko uwa ko ɗa ko mata ba zai zama uzuri ga wani ya ce ainihin zai ƙin hijira ba. To in ya zama haƙƙin iyaye da ƴaƴaye da aure ba zai hana mutum yayi hijira ba, to ashe dukiya da sauran abubuwa da mutum ya mallaka na teguna da gidaje su suka fi cancanta kada su tare mutum daga yin hijira. Ya kawo mana dalili daga cikin Alƙur'ani wanda ke tabbatar da cewa duk mutumin da iyayen shi ko ƴaƴayen shi ko dangi ko ƴan uwa ko dukiya ko kasuwanci ko wani abu da ya mallaka ya kange shi daga yin jihadi, ma'ana ya zaɓi duniya a bisa ainihin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jihadi wajen ɗaukaka addini, to ya saurari irin masifar da za ta faɗo mishi. To daga ƙarshe sai ya kawo magana daga tafsirin Khazin, inda yake cewa wannan aya dalili ne akan cewa idan matsaloli biyu suka haɗu suna karo da juna, ɗaya ta ɓangaren addini ɗaya ta ɓangaren duniya, to wajibi ne sai a gabatar da matsala wadda ta shafi ɓangaren addini akan ta duniya. To a nan ne muka kwana, sai shehu ya ce kultu, ni ko sai na ce yajibu tarjiha hifzihi ala baqil kulliyatil khamsi kama yajibu tarjiha hifzihi ala baqil kulliyatil khamsi, yace kamar yadda yake kuma ya wajaba a rinjayar da kiyaye jihadi akan sauran kulliyat guda biyar. Kulliyat guda biyar sune kwanaki muka yi sharhin su da muka zo karatun sahihil Bukhari. To wasu daga cikin ainihin malamai suna hada su kai su shida, wasu kuma suna tsaye da su akan biyar, duk shehu zai mana bayani. Wasu haƙoƙi ne waɗanda suke guda biyar waɗanda dole ne a samu ainihin shugaba matuƙar yana ainihin jagoranci na gaskiya ya kiyaye wa mutane su. to daga cikin waɗannan shine malam yace allati hiya hifzun nafs, kiyaye rai, wal aqal da hankali, wan nasab da dangantaka, wal mal da dukiya, wa alhaqa ba'dhum al'ir. Wasu kuma malamai sun ce mutunci ma yana daga cikin waɗannan abubuwa da ake son ainihin wato wajibi ne a kiyaye su. Ma'ana waɗannan abubuwa guda biyar kiyaye su dole ne ko? To amma kuma dole ne a fifita jihadi da addini akan waɗannan abubuwa. Jihadi ko hijira tafi rai daraja, tafi hankali, tafi dangantaka, tafi dukiya, kuma tafi mutunci. Sai ke kala Abdussalam bin Ibrahim al-Laqani, Abdussalam dan Ibrahim al-Laqani ya faɗi fi ittihafil murid sharhi jawharati tauhid. Jawharati tauhid asali a Sheikh Ibrahim al-Laqani yayi ta, sai dan shi a Sheikh Abdussalam ya zo yi sharhin ta. Inda qaulin Nazim, a wurin da shi mawakin ya faɗi cewa wa hizzu dinin nafsi malin nasab wa mislaha aqlun aqlin wa irdin qad wajab, yace wa hifzi mal wa hifzi dinin, kiyaye addini, nafsin sa'annan kuma rai, malin sa'annan dukiya, nasab da kuma dangantaka, mislaha kamar matsayin dangantaka daya da aqal haka hankali, shi ma dole a kiyaye shi, wa ird da kuma ainihin mutuncin mutane, qad wajab wannan wajibi ne akan ainihin shugaba ko kuma ainihin wato wanda yake jagorancin jama'a. To sai ya ce wa akidul khamsati addinu, mafi karfi daga cikin waɗannan guda biyar shine addini. Li anna hifza ghairihi wasilatu li hifzihi, domin kiyaye wani abu wanda ba addini ba, to ana kokarin a kai ne ga kiyaye addini din. Ma'ana in aka ce wane shine shugaba, dole ne ya kiyaye wa mutane addinin su daga kafirci, kada kafirci ya shigo. Dole a tsare border, kar a sake kafirci ya keto ya shigo ƙasa ya zo ya lalata wa mutane addinin su da aqidar su. Dole a tare bid'a, dole a tashi a yaki da ita. Dole ko ɗan bid'a su shiryu, ko da Imam Shatibi yana cewa da wuya ɗan bid'a ya tuba, ko ɗan bid'a ya tuba sai ƙarshen ta ya dawo ya koma. Haka Imam Shatibi ya faɗi, ya rinka kawo hujjojin shi dake tabbatar da cewa yana da wahala dan bid'a ya tuba. Yace kowane irin fasiki, kowane irin kafiri zai iya tuba 100% har abada ya daina. Yace amma dan bid'a yana da wahala. Ku kallo waɗanda suka daina rubutun sha, ku lallaba ku gani. A hankali a hankali, bid'a mummunan aiki ne, don tana rusa aikin da dukkan aikata a rayuwarka, kamar yadda take lalatawa. Allah ya kiyaye. To dole ne aga an kare waɗannan abubuwa duk da za su bata wa mutane addinin su da aqidar su. Kuma hifzin nufus, sa'annan kuma kiyaye rayuka. Dole ne shugaba, gwamna ne ko shugaban ƙasa ko chairman ko sakatare ko mai anguwa ko sarki ko dagaci ko hakimi, dole ya ga ya tsare wa mutane ainihin rayuwar su. Kamar yadda za a yi gadin shugaban ƙasa da gidan gwamna, haka za a yi gadin anguwa, kada 'yan iska, 'yan fashi da makami su zo su afka wa mutane. Dole ne wannan, ko dagaci ko hakimi ko shugaba ko ainihin mai anguwa, dole ne ya ga cewa ya kare mutane wa addinin su. Don haka duk sa'an da za a yi zaɓe wane ne ya cancanta ya zama mai anguwa, dole a samo wanda yake mai cikakken ilimi na addinin musulunci, ba ilimin boko ba. Ba abin da ilimin boko zai kare mu da shi. Ilimin addinin musulunci yana da cikakken ilimi, sa'annan kuma wanda yake da ainihin karfin da zai iya jan jama'a. Duk wanda bai cika sharuɗa irin waɗannan guda biyu ba aka zaɓe shi, sai an sha wahala. Don me? Don an bi son rai. Don ƙa'ida na zaɓen shugaba kenan, dole a same shi ya zama mai ilimi na addini, ba jahili ba. Ya zama mai ƙarfin zuciya, mai ƙarfin jiki, wanda zai iya jagorancin al'umma. Amma ya zama mai anguwa, jahili, dagaci, jahili, hakimi, jahili, sarki, jahili, gwamna, jahili, shugaba, jahili, wallahi sai fushin Allah ya sauka akan al'umma. Don duk inda jahili ya kai da jagoranci, wajibi ne sai an samu ɓanna a cikin jagorancin shi. Za mu ji an jima kaɗan inda shehu zai bayani. Allah yana lura da shugaba ne, idan shugaban mu azzalimi ne to dukkan kasar ta zama azzalimar kasa, idan shugaba kafiri ne dukkan kasar ta zama kafira, in fasiki ne dukkan kasar ta zama fasika, in musulmi ne adili kasa ta zama adila kuma musulmar kasa. Saboda haka dole ne a samu shugaba wanda ya san waɗannan abubuwa, zai kare wa mutane ainihin rayukansu, ba za a rinka zubar da jini a anguwar shi ba, ba za a rinka zubar da jini a ƙaramar hukumar shi ba, ko jihar shi ko ƙasar shi. Summal uqulu, sa'annan sai hankula, a samu shugaba wajibi ne ya tsaya ya ga cewa ya kare wa mutane hankulansu, ba a shigo da ƙwaya ba. Yara ba sa shan daga, ba sa shan sulisho, ba sa yin duk abin da zai rikita kwakwalwarsu, don in yaro ɗaya ya haukace duk sai ya buwaye mutanen anguwa ko sai ya buwaye mutanen gari. Dole ne shugaba ya saka ido ya ga lungu-lungu ana shiga, duk inda yara suke irin wannan banna a tabbatar da cewa an hana, duk inda ake samun wasu manya suna sai da kayan da za su rikita al'umma kwakwalwa, dole a ga an hana. Dole shugaban ƙasa, dole a wadatar da ainihin immigration, masu tsaron border, dole ne a ga an kafa matakan tsaro, matukar matakan tsaro da custom su gadi akan duk wanda zai shigo da kwaya a ga cewa an hana shi. Sa'annan a wadata su ma'aikatan da albashi da kayan aiki yadda yake, ba abin da kai zaka iya ba su cin hanci wanda zai tsone musu ido, don wannan abin da zaka kawo kai ka siyar, maslahatin kanka ne zaka samu amfani kai kadai, ƴaƴan al'umma ko kuma mutanen ƙasa za su haukace. Maslaha kuwa ta amma muqaddamatun ala almaslahati alkhassa, kai kadai zaka ji dadi, al'umma za su sha wahala, gwamma kai ka zauna baka ji dadi ba, jama'a kuma ainihin hankalinsu na yadda yake baka haukatar da su ba, to dole a ga ainihin an tabbatar da wannan. Amma ji shugaban da ya sake a yankin mulkin shi ana bid'a ko ana kafirci ko ana zubar da jini ko ana rikita hankalin al'umma, a halin ya zauna yayi shiru a ranar alkiyama, Allah zai halarto da shi gaban shi a daure, sai ya bada jawabin me yasa haka ta faru a kasar shi bai hana ba. In Allah ya gamsu da jawabin shi a kwance shi, in Allah bai gamsu ba dama a daure yake, sai a jefa shi a wuta. Summal ansab, sa'annan kuma dangantaka, dole ne shugaba ya ga ya kare wa mutane dangantakar su, ma'ana kar ya zama ana barin yayaye ko kuma mutane suna zinace-zinace, wannan yayi wannan yarinya ciki, wannan ainihin yayaye zina da matar wannan, wannan ya kwartanci, wannan ya auri mace tana cikin idda, yaje ya ci gaba da saduwa da ita, al'amura su zo su rikice a rasa yadda za a yi. Dole shugaba ya ga ya kare irin waɗannan abubuwa, ba a rinka cuɗanya dangantaka. Mace an sake ta sai ta yi jini uku, sa'annan za a ainihin ya halatta a fara neman ta aure, sa'annan a zo a ɗaura aure. To sai ka ga an mutum, mace tana ɗakin mijinta, zai bata kuɗi ta kashe aure, ya ci gaba da neman ta, ƙarshen ta a ɗaura aure a idda, a ci gaba da saduwa a idda, ba a tabbatar da ba ta da ciki na daga wancan tsohon miji ba, sai ci gaba da saduwa. Kaga ana cuɗa mutane dangantakar su kenan, za a ɗauɗan wannan a kaiwa wannan, ɗauɗan wannan a ɗauka a kaiwa wannan, shine duk sai al'amura su rinƙa lalacewa. Summal amwalu, sa'annan kuma sai ainihin dukiya. Dukiyar mutane dole ne shugaba ya ga ainihin an tsare ta, kasuwa, motocinsu da suke ajewa kofar gida, gidajensu, abin da suka mallaka a gida, dole a ga an ainihin tsare waɗannan. ƴan banga ne za a ɗiba a sa musu albashi, ƴan sanda ne za a ɗiba, duk waɗanda za a ɗiba a ga an saka musu albashi don su kiyaye waɗannan abubuwa, dole ne su kiyaye. Ba wai wannan haraji da ake zuwa ake karɓe, asalin haraji bai halatta musulmi ya biya haraji ba, musulmi haramun ne a karɓa al-haraji daga musulmi. Malamai suka ce sai in gwamnati ta shiga wata larura wadda ba ta da ƙarfin da za ta yi wa musulmi hidima, sai a fito a gaya wa jama'a, jama'a bana za mu ɗora muku haraji naira kaza kaza, saboda muna da ayyuka da za mu yi, kuma ba mu da kuɗi, kuma waɗannan ayyuka ku ne za a yi wa ku ji daɗin su. A tattara kowace anguwa, an tara a zo a yi shela, an samu naira miliyan kaza anguwa kaza, a ƙaramar hukuma kaza naira miliyan kaza, a jiha kaza an samu naira miliyan kaza, sai a zo a yi wa mutane kwalta, asibitoci su wadatu da magunguna, duk abin da ake bukata a yi wa mutane, sa'annan a zo a bayyana wa mutane gaba ɗaya a wannan ƙaramar hukuma naira kaza muka samu, mun kashe naira miliyan kaza, yanzu muna nan da sauran naira miliyan kaza, kuma za mu fuskanci ayyuka gaba, ko kuma ayyuka sun kare zamu dibi waɗannan kuɗi mu zuba a baitul mali duk ya zama ane wa jama'a akan basira ba kawai a zo a matsawa talakawa a zalunce su ba a je a kai wani kato ya shake wuyan shi da necktie ya cinye haka sujja wannan haramun ne shi yasa duk sanda aka waye gari musulmi ana karban haraji a wurin su ba a yi musu aiki wajibi ne su daina bayar wajibi ne ainihin su hana dole ne su hana an zo ce ba za su bayar ba me za a yi musu ba abin da za a yi musu don haka ba za mu bayar da haraji ba dan me dan ba ku mana aiki da kudin da ainihin ake karbi kuma wannan kasa ta mu ma Najeriya bata kai gurguncewar da yake za a ce za a karba haraji a hannun talaka ba don kasa na da kudi da za a yi wa talaka duk abin da yake so ba wai kwalta ba idan za a shafe Najeriya baki dayanta da kwalta akwai kudi a kasan nan don haka bai halatta a ainihin ce za a aza wa talakawa haraji ba su rinka biya kawai wasu karti suna cinyewa ba a yi musu aikin fari ba a yi musu na baki yanzu Allah ya kawo mu karshen shekarar turawa za a yi budget naira miliyan kaza ne har Allah ya kai mu wata December din ba za ka ga inda budget din yake ba wasu karti ne kawai za su ci shikenan su kwashe kuɗi su kai kasashen turawa to wannan ainihin haramun ne ko me ahlari me yake cewa wa akalu amwalin nasi bighairi tibi nafsi cin dukiyar mutane ba da dadin ransu ba haka siddan a ci dukiyar mutane ba su halatta ba Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to saboda haka dole sai in an ga ana kiyaye dukiyar mutane sa'annan zai halatta wa mutane su rinka bayar da irin waɗannan abubuwa kafirai su ne ake dorawa jizya ko haraji saboda kafircin su basu musulunta ba kuma sun ce za su zauna a kasar da take karkashin musulunci to su za a dorawa duk shekara amma musulmi sai in larura ta kama ina fatan gane in ba haka ba baya halatta ga musulmi ya biya haraji baya halatta ga kai kuma mai anguwa ko dagaci ko sarki ko hakimi ko shugaban kasa ko gwamna ka dora talakawan ka haraji wannan haramun ne wa fi martabatiha al-a'radu haka kuma mutunci matsayin su daya da dukiya illam yu'addi al-adhiya fiha idan ba a samu ainihin wato ana cutar da mutane ba wajen ainihin mutuncin su ila qat'in nasab in zai kai zuwa ga yanke dangantaka ana cin mutuncin mutane har cin mutuncin ya kai ga yanke dangantaka to matsayin mutunci ya wuce dukiya menene zuwa ga kaiwa matsayin dangantaka kamar mutun yayi wa wani kazafi koyewa wata kazafi aka ce duk sa'an da kai wa mutumin kirki kazafi ta ce ai wani mazinaci ne to haddi ya hau kanka sai in kawo abin da zai tabbatar da kubutar da kai daga haka ko kuma ka dubi mutumin banza ba wai a halin yana zinar ba ka ce wani mazinaci ne ba ka da hujja akan haka aka ce nan kuma za a horar da kai ma'ana ko da mutumin banza ne ka gani ba ka gan shi a lokacin yana zina ba ne ka ce wane fa mazinaci ne ko wane gashi ba ka da dalili akan haka aka ce sai an ainihin horar da kai sai an yi maka ta'aziri akan haka wa illa ya ce idan kuwa ya zama ainihin wato shi mutunci ana cin mutuncin mutane har yana kaiwa ga yanke dangantaka kanat fi martabatil ansab to mutunci ya zama matsayin su daya da nasaba kenan ina fata an gane in kuwa ya zama ba a cin mutuncin mutane yadda yake hayyana kai ga matsayin ane musu kazafi mutum yana kore dan shi ya ce ba dan shi bane to wannan sai a ce mutunci da dukiya matsayin su daya wajen haƙƙin a tsaya a kare su amma in ya zama hayyana kai ga ana cin mutuncin mutane ta yadda yake mutum zai inkarin dan shi ya ce ba dan shi bane ko mutum ya zo ya ainihin misali ya wani kazafi ko wata kazafi to mutunci martaba su daya da nasaba don haka matsayin yadda za a kare nasaba haka za a kare mutunci summa qala sa'annan malam abdussalam ya fadi a cikin wancan littafi nashi yace qad wajaba hifzul jami'i fi jami'i shara'i li sharfiha hakika ya wajaba a kiyaye dukkan waɗannan ainihin wato abubuwa guda biyar ko shida da aka fadi a dukkan shari'o'i ba wai a cikin shari'ar musulunci ba babu shari'ar da ta halattar da a ainihin bata wa mutane addinin su ko a bata wa mutane ainihin wato a ci mutuncin su ko hankulan su ko dangantakar su ko dukiyar su babu addinin da Allah ya tabbatar da shi wanda yake ainihin wato yana halattar da dayan waɗannan abubuwa li sharafi ha saboda darajar addini da darajar rayuka
da darajar hankali, da darajar dangantaka, da dukiya, sa'annan sai na shida shine mutunci. Intaha. Bayanin da aka dauko daga wannan littafi ainihin wato ya kare. Ina fata an gane. Wannan littafi akwai sharhin shi a hannun dalibai, amma ba irin wannan da Shehu Usmani ya kafa hujja da shi ba. Shine Tuhufatul Murid. Sharhi ne na Jawharatut Tauhid. Shi kuma in ka duba a wannan zaka samu a shafi na 123 insha Allah. Shehu yace fa idza fahimta ma taqaddama dhikruhu. Idan dai har ka fahimci abin da aka gabatar da bayani akan shi, na cewa hijira wajibi ce, an kawo maka dalilai Qur'ani da Sunna da ijma'i. Arafta annal hijrata min biladil kuffar. Yace to ba ka san cewa ashe hijira daga kasar kafirai wajibi. Kitaban Qur'ani ya tabbatar da haka, wa sunnatan sunna sahihiya ta tabbatar da haka, wa ijma'an haka ingantaccen ijma'i ma ya tabbatar da haka. Wa minha mu'zam buldan a biladis Sudan. Yace kuma daga cikin kasashen kafirai din nan da ya wajaba a yi hijira daga cikin su, su ne mafi yawa daga kasashen bakaken fata. Is yace domin kuwa biladuha kasashen bakaken fata ala salasati a kasamin sun kasu kashi uku, kama yufhamu min kalamin ulama'i radiyallahu anhu, kamar yadda za a fahimta daga ainihin maganganu na malamai. Allah ya gafarta musu, Allah ya yarda da su. Ma'ana hijira daga kasar kafirai, Qur'ani da Sunna da ijma'i sun tabbatar da cewa wajibi. Sa'annan kasashen kafirai din nan suna da yawa a duniya. To daga cikin kasashen kafirai, mafi yawancin kasashen bakaken fata, mafi yawancin kasashen su kafirai ne. Sai Shehu ya ce to kasashen bakaken fata sun kasu kashi uku. Ismun minha ghalaba fihi al-kufr. Kashi na farko daga ciki shine kasashen da kafirci ya galaba a kan su. Wa kana al-islam fihi nadiran. Ya zama musulunci nadiri ne, dan kadan ake musulunci kawai, amma mafi yawancin kafirci ya fi karfi a kasar. Wannan shine kashi na farko. Kasashen da suka zama akwai yawan kafirci ciki akwai karancin musulunci, kamar waɗanne? Sai Shehu yace ka baladi mushin, kamar ainihin kasar mushin, wa baladi ghurma, da kuma kasar ghurma, wa baladi busa, da kuma ainihin kasar busa. Duk waɗannan kasashe suna tsakanin waɗannan kewaye da mu ne nan Najeriya. Wasu suna kasar Togo ne a yanzu, wasu suna Cote d'Ivoire, wasu suna kasar Volta, wasu suna kasar Ghana, wasu kuma suna ainihin kasashen Kamaru, waɗannan garuruwa da yake faɗi. Wasu kuma a nan Najeriya suke, kamar yadda zamu ji. Wa baladi Burgu, da kuma kasar Burgu. Wa baladi Yoruba, da kasar Yarabawa, kasar Oyo, Ondo da sauransu. Akwai yawan kafirci a waɗannan kasashe, musulunci ɗan kaɗan ne a ciki. Wa baladi Dagumba, da kuma ainihin kasar Dagumba, wannan yawa Ghana, Dagumba ko a Ghana ne wannan garin yake. Wa baladi Kutukuli, da kuma kasar Kutukuli Togo ke. An gane ko? Duk waɗannan yawan kafirci, akwai kafirci da yawa a ciki kasar Kutukuli, kasar Togo. Wa baladi Tabang, da kuma ainihin a Tambak, da kuma garin Tambak. An gane ko? Tambak. Waɗannan duk akwai yawan kafirci a ciki. Wa baladi Bubul, da kuma garin ainihin kasar Bubul, duk waɗannan akwai kafirci shi yafi yawa a ciki, ma'ana kafirci shi ke da majority a ciki. Wa baladi Gombe, da kuma kasar Gombe, Gombe Bauchi State kenan. An gane? Duk Shehu kenan fa. Dama sai an taɓa kowa, sai ko ai tunda an fara karatun littafin Shehu ko albarkar Shehu za a ɗiba. Kowa sai ya ji a jikin shi. Har yanzu wani ne ke cewa wai a zamanin shi ne wannan maganganu, ko ku har yanzu, har yau din nan da safin nan. Kama masala bihi Ahmad Baba, kamar yadda Sheikh Ahmad Baba ya masalta fi kitabi Al-Kashf wal Bayan, a cikin littafin shi mai suna Al-Kashf wal Bayan li asnaf majlubi Sudan. Littafi ne wanda yake magana akan abubuwa na tarihi da rayuwa a kasashen bakaken fata a Sheikh Ahmad Baba. Wa hadhihi kulluha bilad kufr. Shehu Usmani yace waɗannan dukkan su kasashen kafirci ne. Mun gane ko?
in ka je har yanzu ba wai sai an abin har yanzu ka je za ka kafirci shi yafi yawa a kasashen ko ana hukuntar da abin da Allah ya ce a kasar Qur'ani shike gaba ko sunna to ya zama kasar kafirci kenan bila shak shehu yace babu shakka akan cewa waɗannan kasashe kasashen kafirci ne idan hukum lil ghalib domin hukunci ana bin galibi ne galibin hukuncin da ake a kasashen waɗannan kafirci ake yi wa salatinu hadha al qism aidan kuffar yace kuma sarakunan waɗannan yanki gadin dadawa kafirai ne kulluhum dukkansu wa hukumul balad hukumu sulbanihi hukuncin da gari yake dauka ko shine hukuncin sarki idan sarkin gari musulmi ne garin musulmi ne koda garin kafirai ne a ciki idan sarkin gari fasiki ne garin fasikai ne koda ainihin salihai ne a ciki idan sarkin gari dan bid'a ne to sunan garin yan bid'a koda ainihin wato mutanen garin suna bin sunna idan ya zama sarkin gari kafiri ne to wannan kasa kasar kafirci ce kama sai'ati bayanuhu insha Allah ta'ala kama yadda bayani dalla dalla zai zo in Allah madaukaki ya so kashi na farko kenan kasar da kafirci yafi yawa a cikin su kuma sarakunan su kafirai ne don haka waɗannan kasashe hukuncin su sune hukuncin kasashen kafirai kashi na biyu shehu yace wa qismun minha ghalaba fihi al-islam kashi da biyu kuma daga cikin uku din nan shine kasashen da musulunci yayi galaba a kai wa kana al-kufru fihi nadiran kafirci kadan ake a kasar ma'ana aka sun wancan kenan wancan kafirci yafi yawa musulunci yayi karanci wannan musulunci yafi yawa kafirci yafi ainihin musulunci yafi yawa kafirci kadan ne a kasar kamar waɗannan kasashe yace kabaldi Borno kamar garin Borno kasar Borno Maiduguri musulunci ya fi yawa kafircin da ake kadan ne amma fa za mu ci hukuncin da zai musu fa wa baladi Kano da kasar Kano Kano musulunci ya fi yawa kafirci kadan ne a ciki wa baladi Katsina da garin Katsina musulunci ya fi yawa kafirci kadan ake wa baladi Saga da kuma garin Songhai yan boko sa fi fahimta Songhai yan history ko Songhai empire wa baladi Mali da kuma ainihin kasar Mali wannan musulunci ya fi yawa kafirci kadan ake a ciki kama matsala bihi Ahmad Baba aidan kama yadda Sheikh Ahmad Baba ya buga misali da waɗannan ainihin wato garuruwa da makamantansu fil kitabil mazkur a cikin wancan lijafi da ainihin aka fadi shi a Sheikh Ahmad Baba ya buga misali ne da wasu daga cikin waɗannan garuruwa to shi shehu shine ya ga wasu kuma da sun karu misalin irin waɗancan ne shine ya ƙara akai wa hadhihi aidan shehu yace waɗannan garuruwa har wa yau Borno Kano Katsina Songhai Mali biladu kufur dukkan su kasashen kafirci ne bila shak ba shakka 100% is al-islamul mustafid fiha domin musuluncin da ya kwararo a waɗannan kasashe Borno da Kano da Katsina da sauransu fi ghairi salatiniha ba wai sarakunan ne ke musuluncin ba an gane ko talakawa ne ke musuluncin amma sarakunan Kano Sokoto Zaria Katsina Borno Bauchi duk waɗannan sarakunan ba musulunci suke yi ba talakawan ne suke musulunci wa amma salatinuha sarakunan Kano Katsina Songhai Mali Bauchi Zaria da sauransu fa me ke hukuncin su yake fa kufarin dukkan su kafirai ne kal qism al-awwal kamar kashi na farko Allah ya daidai shehu ko albarka shehu kenan wa in kanu yadinuna bidinil islam yace ko da yake addinin musulunci suke bi amma kafirai ne mun gani fa ko shi yasa ana cewa izala ta zafafa izala sanni take wa mutane tafa take wa mutane an fahimta ko yace ko da yake addinin musulunci suke bi amma dai kafirai ne li'annahum ahlu shirkin saboda mushrikai ne suna yin shirka duk sarakunan nan wanne ne bai yin shirka duk sarkin da bai yin shirka ya fito ya karyata wannan jawabin mu kuma za mu fito mu kawo hujja akan shirkar shi da yake yi ko kafircin shi suna yin shirka dan haka shehu yace kafirai ne wa saddin an sabilillah kuma suna kange mutane daga ainihin fahimta addinin Allah suna kange mutane ta hanyar daga fahimtar Allah ta ɗayan hanyoyi biyu na farko suna fitowa suna fada da musulunci kai tsaye bakwana kai tsaye yadda su Abu Jahal suke yaki da addinin musulunci a kasar Makka sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka waɗannan sarakuna na gargajiya suke fada da musulunci kai tsaye ba wai da kwana ko da kaucewa ba kai kenan ina zuwa na biyu suna ainihin fada da musulunci ta hanyar rashin aiki da shi suna hana mutane shiga shi a ce sarkin Zazzau sarkin Kano Katsina sarkin Sokoto da duk sarakunan nan a ce sun fito suna musulunci tsakani da Allah ba za a samu sauran kafiri a ƙasar Hausa ba sai dai abin da ba a rasawa amma sun fito suna fajirci suna shirka suna maguzanci suna zalunci suna danniya suna sama da fadi ba su koyar da mutane addini wani kafiri ne dake karkashin su zai sha'awa addinin balle ya shiga saddun an sabilillahi kenan mun fahimta ko dan da Allah yake cewa waya sudduna an sabilillahi dinnan ba wai sai ka ce ka hana wa'azi ba da wannan hana wa'azi daya ne cikin saddun an sabilillahi kai kanka musulmi ka fito kana fajirci saddun an sabilillahi kake dan duk sanda kafiri ya tashi zai ki shiga musulunci sai ya ce to ai musulmi ma na shan giya ya manta cewa cikin kafirai fa akwai masu shan giya amma wai tunda musulmi na sha ya dau wannan ya zama mushi hujja ta ya ki shiga musulunci kuma ya san ba musulunci ne yace a shagiya ba dan haka tun daga sarakunan gargajiya da duk wani wanda ke shugabanci da musulmi baki daya dole sai an dawo kowa kyautata dabi'un shi a waye gari an zama kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya same su wani ya shekara 40 yana shan giya wani ya shekara 30 yana kisan kai wani tsohon dan chacha ne wani dan club ne wani mai neman karuwai ne amma a tsakanin shekara da shekara 23 tsakanin Makka da Madina sai da ya kyara su sai da suka zama kamar mala'iku suna yawo a bayan kasa in suka shiga gari suna wa'azi sai su rinka cewa mutane ku zama kamar mu ku kokari ku zama kamar yadda muke yanzu akwai sarkin gargajiyan da zai bude baki ya ce wani arne kai kokari ka zama kamata azalimi ko akwai musulmi talaka da zai bude baki ya ce wani kafiri kai kokari kaga ka zama kamata ya zama kamar ka azalimi to shine abin da shehu yake cewa waɗannan baki ɗayan su kafirai ne inda sarakunan su kafirai ne ko da yake addinin musulunci suke bi amma suna shirka suna kange mutane daga fahimtar addinin Allah wallahi ba irin abin da ba su yi wa shehu ba a lokacin kuma musulmi ne fa wai a musulmi suke kada mace ta sanya hijabi kar namiji ya sanya rawani kada a yi wa'azi kada a karantar ba abin da yake faruwa kenan da waɗannan sarakunan namu ba akwai gidajen karuwa a dukkan anguwannin nan namu da ka sani akwai gidajen giya akwai gidajen caca akwai duk gidan wasu ƴan iska kun taba jin masu anguwannin mu ko sarakunan mu ko daga tan mu sun yi taro akan cewa a tare da waɗannan gidaje amma sau nawa suna taro a daina wa'azi a daina karantarwa idan waɗannan ba su zama maguzawa ba ka gaya mini ya za to su waye maguzawa a duniyan nan wa ila irayati mulkin duniya sa'annan kuma suna kokarin su ga cewa tuta ta mulkin duniya sun daukaka ta ala rayatil islam akan tutan musulunci mulkin su suke kokarin su kare akan ainihin mulki na musulunci in ka ce musulunci sai su ce a we are secularism mu ɗan secular ne ba addini so ake a zauna lafiya ma'ana wai musulunci ta da hankali ne kenan musuluncin da kai kake ki kai sarki duk sarautarka bata kai ta annabi yusufu ba musuluncin da kai kake ki kai malami ko wane ne kai duk malantarka baka kai ainihin annabi yusufu ba amma annabi yusufu ga kyau ga mulki ga sarauta daga karshe sai yace rabbi kad ataitani min almulki Allah ka bani mulki nagode wa allamtani min ta'wil alahadith ka sanar da ni ilimi daga ciki har da na fassara mafarki fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halicce sammai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah in ban da kai ba ni da wani duniyar nan da zahira kai kadai nake da kai sai ce tawaffani musliman abinda nake roƙon ka ya Allah ka dauki raina ina musulmi duk mulkin annabi yusuf duk kyan shi duk annabta shi duk ilimin shi wa alhikini bis salihin Allah ka hada ni da mutanen kirki a ranar alkiyama to annabawa ma kenan masu mulki ga irin su annabi Sulaiman irin su annabi Dawuda, amma dukkansu me suka yi? Musulunci suka yi, ba su yi kafirci ba, ba su yi shirka ba, ba su hana mutane ainihin wato fahimta addinin Allah ba, ba su yi kokarin taushe mulkin musulunci ainihin saboda na su mulkin ya tabbata ba. To sai malam ya ce waɗannan abubuwa guda uku da shirka da kange mutane daga fahimta addinin Allah da kokarin ɗaukaka mulkin duniya akan mulkin musulunci, wa zalika kulluhu kufrun, duk wannan kafirci ne alal ijma'i, kuma ijma'i ne ba ikhtilafi bane. Lalle kace an yi sabani, bari a koma waɗancan sun ce ba kafirci bane. Duk malaman musulunci sun hada kan cewa duk sarkin da ya sifanti da ɗayan waɗannan ya zama kafiri. Wa hukumul baladi hukumu sultanihi bila khilaf. Shehu ya ce hukuncin da gari yake ɗauka fa shine hukuncin da sarkin garin yake ɗauka, kamar yadda muka yi bayani babu sabani. In kana musliman, idan sarki ya zama musulmi ne, kana albaladu baladu islamin, garin ya zama kasar musulunci. Wa in kana kafiran, in sarkin ya zama kafiri ne, kana albaladu baladu kufrin, garin ya zama garin kafirci. Yajibu alfiraru minhu ila ghairihi, dole ai hijira, a gudu daga wannan gari a koma garin da za a yi musulunci kai da sau da kafa. ولذلك قال احمد بن سعيد في مختصر اكمال الاكمال لابين yace saboda haka Sheikh Ahmad bin Sa'id ya fadi a cikin littafin shi Mukhtasar Ikmal al-Ikmal lil Ubay, asalin littafin Ikmal al-Ikmal sai shi Sheikh Ahmad bin Sa'id ya dauke shi ya ikhtisarin shi, asalin littafin na Sheikh Ubay ne. To ga abinda malamin yace, la khilafa annahu yajibu ala al-muslimina, babu sabani cewa wajibi ne akan musulmi azla imamihim, su cire mai anguwarsu ko dagacinsu ko hakiminsu ko gwamnansu ko ciyaman ɗinsu ko shugaban ƙasarsu, idza kana kafiran, idan ya zama kafiri ne. Mun dai ji ma'ana kafiri kai tsaye ko kuma kafiri na yana aiki da musulunci, yana musulunci amma yana aiki da kafirci, to sai a mishi juyin mulki da ƙarfi, sai a tafi sai a yi mishi juyin mulki. Dan dama juyin mulki yana buƙatar makamai, yana buƙatar ƙarfi da gwaraza waɗanda za su iya zuwa su hamɓarar da mai anguwa, su hamɓarar da gwamna, su hamɓarar da shugaban ƙasa, su hamɓarar da duk wani wanda yake rike da wani mukami, matuƙar kafiri ne. Wa inna ma yajibu qiyamuhum alayhi idza takhayyalu alqudrata alayhi, shehu yace yana wajaba su ainihin juyin mulki ga sarki ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi, matukar suna da iko sun shirya za su ainihin iya yin haka din. Dan haka Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwati, a samu kowa ya shirya, kowa yana da bindiga, kibiya, masu takuffa, adda, sanda, gora, ka iya komai da komai. In juyin mulki na anguwa ne ya tashi za a yi, idan na kasa ne za a yi, in na sai abin da ya kama za a yi za a yi. Ina fatan gani. Wa in tahaqqaqul ajza anhu, idan ku suka tabbatar ba su da karfin da za su iya ainihin yin juyin mulki, ma'ana ba su shirya ba, lam yajibu alqiyamu alayhi, to bai wajaba su tashi su yi ba. Wa inna ma yajibu ala kulli muslimin fi ardihi alhijra, to in ya zama ba su da karfin da za su iya juyin mulki a ƙasa ko anguwa ko garin da suke, to sai su yi hijira daga ainihin wannan ƙasa, minha ila ghairiha, daga wannan gari sai su koma wani garin ko anguwa ce, wannan anguwa bid'a ta yi yawa, ka rasa yadda za ka yi, ba karfin da za a yi juyin mulki ga mai anguwar, sai ka hijira sai ka koma anguwar da ake sunna. Intaha, bayani ya ƙare wanda Shehu Usman ya ɗauko. Shehu ya ce wa ma zakarnahu, abinda muka faɗi min anna salatina hadha al-qismu kuffar, cewa sarakunan wannan yanki da muka faɗi Kano, Zaria, Katsina, Sangai, Mali da sauransu, mabniyun alal ghalibil ma'hud fihim, yace an yi gini ne akan galibi, mafi yawancin su yadda aka saba, mafi yawancin su sarakunan haka suke kafirai ne. Wala yamna'u an yakuna ba'dhum musliman alal nudur, yace ba za a hana cewa ba zai ainihin wato zama ƙarya ba, a ce za a iya samu akwai wanda yake musulmi ne daga cikin sarakunan, amma yace ɗan kaɗan ne. Ba mamaki daga ciki, ko da an ce galibin su kafirai ne, to za a iya samu daga ciki kuma a koɗan da suke musulmi ne. Wala hukuma lin nadir, shehu ya ce amma ba a hukunci da nadir, ɗan kaɗan, ana hukunci da galibi ne. Kashi na biyu kenan. Kashi na uku kuwa sai shehu ya ce wa qismun min halaysa min biladil kuffar, kashi na uku kuma ya ce ba su daga cikin kasashen da za a ce kasashen kafirai ne bi ittibari salatin saboda ainihin sarakunan su an lura da su wa ghairihim da waɗanda ke jagorancin su bal min biladil islam mutlaqan sai dai waɗannan suna daga cikin kasashe ne na musulunci ma'ana su ba su daga cikin kasashen kafirci saboda sarakunan su da waɗanda ke jagorancin su an lura da su musulmi ne don haka ya ce waɗannan sai a ce kasashen musulunci ne kai tsaye sai ya ce wa hadhal qismu amma wannan kashi na uku din nan cewa ainihin sarakuna inda sarakunan suke musulmi ne 100% mimma la na'rifuhu fi biladis sudan shehu yace ba mu san akwai wani gari kwa ɗaya a kasar bakar fata ba wanda sarkin sa yake musulmi ne 100% baya shirka yace ba mu san wannan ba walakinahu yufhamu min kalam alulama yace zai dai kawai za a fahimta ne daga maganar malamai cewa kama akwai yace amma mu a iyasan mu babu to shehu kenan a wancan zamani je muke fadin shekarar 183 da rasuwa to mu ma da ke rayuwa a yanzu ba mu san wani ainihin gari wanda za mu ce 100% sarkin garin musulmi ne baya shirka baya bid'a yana kira zuwa ga qur'ani da sunna babu wannan kakaf a iyasan mu ma a yanzu a kasashen bakaken fata ba ma kasashen Hausa ba kama sa yati insha Allah ta'ala kamar yadda bayani zai zo akan haka in Allah madaukaki ya so Shehu Usman ya ci gaba da cewa wa qala sayyidina Mukhtar bin Ahmad al-Kunti fi an-nasihat al-kafiya shugabanmu kuma malaminmu al-Sheikh Mukhtar bin Ahmad al-Kunti ya fadi a cikin littafin shi mai suna an-nasihat al-kafiya sai ya ce بلد السودان قساشن بقاقن فاتا بلد قد غلب على اكثر اهلها الكفر ما في يوانشي كافرتي ياي رنجاي ا ودانن غاروروا ومن فيها من المسلمين تحت قهر الكفر يجي مسلمان ما دكي cikin قساشن بقاقن فاتا suna karkashin rinjaye ne da mulki na kafirai kadit taqabuhum umaraa su wadannan muslimi dole ya zama sun dauki waɗannan kafirai bakaken fata sun zama su ne sarakunan su wannasu ya'maluna bi amali amirihim ghaliban galibi ko mutane suna aiki ne irin yadda sarkin su yake yi tunda sarakunan mu yan bid'a ne kafirai ne hudubi kafirci ake yi tunda sarakunan mu yan bid'a ne hudubi bid'a ita ake rayawa duk wata bid'a tana da ranar ta da aka ware mata ina fata an gane duk wani kafirci yana da ranar shi da aka ware mishi dan me dan sarakunan kafirai ne yan bid'a ne dan haka ya faru su ma ainihin mutanen kasar dole su yadda ake so kuna ji kuna gani kiri-kiri bana ko kuma bara aka kallafa wa mutane suka yi sallah a sabanin yadda kowa da kowa ya yadda cewa ba haka bane da gidan radio da radio mai jini mutane kenan ijma'i ne gaba ɗaya sun taho suna lissafi rana ɗaya sai aka ce an canza me dalili a an canza ko mutane suka yadda don me don an canza haka sarakunan ke so in suka ga dama yau asabar in suka ce muku lahadi ko juma'a ku fita sallar juma'a sai ku fita tunda su kuke bi ba haka bane tunda kuka yadda kuka yi sallah a ranar da yake ku kanku kun yadda ba haka bane ba daidai bane in suka ce yau juma'a yau za a fita ai sallar juma'a sai ku fita tunda kun yadda da duk abin da suka yanka muku tare da cewa la ta'ata li makhluqin shi ma afatil khaliq wannan makhluq ko da salihi ne balle fajiri fa Allah ya kiyaye to sai shehu yace wa hum fi zulumatil jahali saboda haka waɗannan sarakuna suna cikin ainihin duhu ko dufai na tsuran jahilci wal hawa da san rai والكفر ده كافرتي ولذلك نهي عن السفر الى ارض العدو يجي saboda haka ne ma shari'a ta hana ayi tafiya zuwa ga kasar makiya wa bilad sudan da kuma kasashen bakaken fata shari'ar musulunci tace duk kasashe da suke na makiya ne ko kasashen bakaken fata to an hana a ainihin tafi zuwa waɗannan kasashe to zai mana bayani me ake nufi da kasashen bakaken fata kasashen bakaken fatan da suke tsuran su kafirai ne to haramun ne koda da kasuwanci ka je wannan kasa za mu ji yanzu nan to shehu yace wa qala abul hasan al maliki fi tahqiq al bayan sharh al risala inda qawl al musannif yace al sheikh abul hasan al maliki daya daga cikin malamai ne na malikiya ya faɗi a cikin littafin shi mai suna Tahqiqul Bayan, sharhi ne na risala wannan ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, a inda mai risala yake wa tukrahu tijaratu ila ardi al-aduwi, an karhanta an hana a tafi kasuwanci zuwa ga kasar makiya wa baladi Sudan da kuma kasashen bakaken fata. Haka mai risala ya faɗi. Bai halatta gare ka ka fasara wannan wuri da cewa wai biladi Sudan, kasar Sudan, Sudan wannan ta yanzu ta su Ja'farun Numairi, a'a, don in kai haka kai zalunci. Kasashen Sudan kasashen bakaken fata, sunan lissafi gashi nan a rubuce da Haqiqul Bayan Mubani. Na'am, yace yani al-kuffara minhum, sai malam ya fassara cewa abinda ake nufi da bakaken fata da aka ce an hana a tafi kasuwanci kasashen su, ma'ana al-kuffaru minhum, kasashen bakaken fata waɗanda suke kafirai. Wa ka'annahu qala, ma'ana kamar mai risala ya ce tukrahu tijaratu ila ardil aduwi, an hana a tafi kasuwanci zuwa kasar makiya, kanu sudanan au ghairihim, waɗannan mutane ainihin wato bakaken fata ne, au ghairihum, ko kuma ba bakaken fata ba, matukar kafirai ne, an hana ka tafi ka zauna kai kasuwanci a wannan ƙasa. Dama fiqhu da ake cewa ai fiqhun, kaji mutum na cewa fiqhu ai an samu abin da ran shi yake so ne, sai yace mu fiqhu. Amma fiqhun gashi shine yace haramun ne, makruhi ne ka tafi kasar bakaken fata, ka je ainihin kai kasar ainihin wato kafirai, ka je kai kasuwanci. Amma sai ka tafi sai ka ce to ai wannan kuma gaskiya dai fiqhu ba za a yi da kai ba, ko anan fiqhu sai hakuri. ثم قال سان مالن يتي وقال داودي الامام الداودي يفدي cewa amma bilad sudan su dai kasashen bakaken fata faqila sai aka ce al murad biha abinda ake nufi bilad al kufr minha kasashen da ake yin kafirci an gane ma'ana bilad al kufr minha kasashen da ake yin kafirci daga cikin su ba wai dukkan su ba in ya zama kasar musulunci ake ya halatta kaje fatauci amma in ka san kafirci ne to harama makruhi ne kaje انتهى بياني يا قاري في شيء يتي وهذا القول يشعر ان من بلاد السودان بلاد الكفر يتي wannan ainihin magana tana nuna cewa daga cikin kasashen bakaken fata akwai ainihin wato kasashen da ake kafirci da biladul islam akwai kuma garuruwan da yake ana yin musulunci kama maratil isharatu ilayhi kama yadda ainihin aka riga aka nuna a can baya wa huwa zahiru qawl ahmad baba yace shine zahirin abin da magana ahmad baba take nunawa في كتاب الكشف والبيان اتكلم كتاب شي مي سونا الكشف والبيان لاصناف مجلوب السودان wannan kenan ma'ana a zahirin wannan magana da aka fassara magana mai risala cewa kasashen bakaken fata sun kasu biyu wadanda aka hana yin kasuwanci din cikin su sune wadanda suka kafirci suke yi ko sai shehu yace wannan ya nuna kamar a ce akan wannan fassara kasashen sun kasu biyu kenan akwai inda ake musulunci akwai inda ake kafirci to shine sai shehu yace walakin ra'aytu fi tasnif ba'd al-ulama'i sai dai kuma ni na gani a cikin rubutun da wasu wani daga cikin malamai yayi ma yufidu abinda ke fa'idantar da cewa anna balad al-islam ma'dumun fi bilad sudan babu wani gari da ake musulunci a cikin kasashen bakaken fata aslan asali babu haythu qala a inda shi wannan malami yace kat tadawala ala ibtali shari'ati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama 30 bilad sudan yace sarakunan kasashen bakaken fata sun kai da komo wajen ainihin su da sun bata shari'a annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku duba da kyau ku gani sarakunan mu na bakaken fata sun kai sun komo wajen sai da tsaga sun kashe shari'ar musulunci baki daya yadda yake kafin a samu ta farfado wallahi sai an shafa shi yasa duk wanda ya taso zai jaddada mutane addini sai sun yi kokarin su yaudaro shi da kuɗi da miliki da mukami idan ya kito za a hau fada da shi don me don matukar jama'a suka saurari bayanan da za a gabatar musu na ainihin cewa waɗannan sarakuna kafirai ne fasikai ne azzalumai ne daga nan ne yaushe za ka iya jagorance ka to don haka dole ne su waɗannan sarakuna su tashi don su ga sun kare mulkin su irin yadda su Abu Jahalin suka rinka a Makka an yi taro da daddare an yi da rana an yi da la'asar an yi da azahar ko yaushe don aga an hana annabi sallallahu alaihi wasallama gudanar da da'awa haka waɗannan sarakunan namu na kasar Hausa yanzu da sauran kasashen bakaken fata gaba ɗaya haka suke to shine sai yake cewa sarakunan waɗannan kasashe sun yi ainihin kokarin su ga cewa sun kashe sun fata shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama allati hiya biladul kufur waɗanda kasashen bakaken fata ɗinnan kasashe ne na kafirci lahiya min biladil islam yace ba su daga cikin kasashe na musulunci fi shay'in ba su da wata alaka ko kwa ɗaya da ainihin musulunci gaba ɗaya intaha bayanin da shehu ya dauko daga wancan malami da yace ya gani ya an rubuta ya kare wallahu a'lamu bayani ya kare akan haka ma'ana shehu yana tabbatar maka malaman da suka ce ma wai akwai wata kasa a cikin kasashen bakaken fata da ake shari'a ko ake hukunci da musulunci yana sai nuna maka kaban sun yi kuskure domin an bincika ba a samu ba a wancan zamanin kenan mu ma a yanzu duk kasashen bakaken fata babu gari babu kasar da ko kuma karamar hukuma ko local government ko state ko anguwar da ake hukuntar da shari'ar musulunci duk da maguzanci ake jan mutane ko akwai mai anguwar da ya zauna zai hukunci yace ga abin da Allah da Annabi suka ce akwai sarki ko dagaci ko hakimi ko gwamna ko shugaban kasa da yake fadin haka duk abin da suke fadi shine dokar kasa ta ce kaza tsarin mulki ya ce kaza wannan kafirci ne kaf'an duk wanda yake ainihin irin wannan hukunci bai halatta ya jamu ba wajibi ne mai shiri mai mishi juyin mulki shehu yace fa in qulta idan kuwa kace hal man aslama min ahli sudan hasula islamuhum bil istila'i alaihim wadanda suka shiga musulunci daga kasashen bakaken fata akan an tilasta su shin musuluncin su yayu au aslama tau'an ko kuwa sun musulunta ba da tilas ba sun shiga da dadin rai ne kultu shehu yace sai in ce da kai jawabuhu amsa akan wannan tambaya taka kama kala ash-sheikh ahmad baba fi kitabil kashf wal bayan li asnaf majlubi sudan mulurafa shehu usman fa wali ne malami ne fa amma duk maganar da zai sai ka ji ya ce jawabi shine a cikin littafi kaza fa duk malamin da ke Najeriya yanzu fa kar ku ce wai ya dari shehu usman ko yayi kunnun doki da shi amma gashi fa yana magana yana kawo dalili dan haka duk girman nadin malami duk tsawon jemin shi in yi magana an bai kawo hujja ba ko wane ne shi a gaban shi kar sai ka kauce ka ce ba mu yarda ba ina fata an gane sai shehu yake cewa ga abin da ash-sheikh ahmad baba ya faɗi cewa innahum aslamu bilastila'i ahadin alaihim ai bakaken fata da suka musulunta sun musulunta ne ba tare da wani ne ya tilasta su ba sun musulunta ne akan ainihin suna nufi ma'ana ba wanda ya musu tilas balle a ce ainihin musuluncin su bai yi ba a musuluncin su yayi kuma ba tilas aka yi musu ba wa qala fihi ash-sheikh ahmad baba da ya fadi a cikin wannan littafi fi mahallin akhar a wani wurin daban yace wallazi yazharu min kalam ibn khaldun abin da za a fahimta wanda zai fito sarari daga cikin maganar da ibn khaldun yayi ibn khaldun malami ne na tarihi buzu ne mutumin kasar tunis amma babban malami ne ya karantu ya yi ilimi ya rubuta littafai na tarihi to shine shehu yace gashi abin da ya fadi a cikin wannan littafi nashi wa ghairihi da wasu malaman yace anna man aslama min ahli sudan duk wanda ya musulunta daga cikin bakaken fata aslama tau'an ya musulunta ne ainihin da dadin rai bilastila'i ahadin alaihim ba wani ne ya tilasta su ba ba wanda ya tilasta bakaken fata su musulunta wa qala fihi aidan har wa yau shehu yace dai ibnu khaldun ya fadi a cikin wannan littafi nashi cewa qad akhbara ba'd qudati sudan wani daga cikin alƙalai na bakaken fata ya faɗi cewa annal imam allazi staftahum shugaban musulunci wanda ya ci su da yaki ya kawo musu musulunci wa hum kuffarun a halin suna kafirai ikhtara ibqa'uhum arqa ya zaɓi cewa su zauna a matsayin bayi ma'ana akan wannan magana ta wannan alƙali yana nuna kenan an tilasta su in ba za su musulunta ba to za a maida su bayi to za mu ji ash-sheikh ahmad baba zai ce wannan magana da alƙali ya faɗi ba daidai bane ba wanda aka tilasta balle a ce in baka musulunta ba za a maida kai bawa babu wanda aka yi wa haka a kasar Hausa ai a kasar bakaken fata kuma kala ash-sheikh ahmad baba sannan kuma ash-sheikh ahmad baba ya faɗi cewa hadha ma sami'na bihi aslan yake mu ba mu taɓa jin wannan magana ta wannan alƙali ba da ɗaya cewa an tilasta su ne sun musulunta, cewa in ba su ainihin musulunta ba kuma a maida su bayi. Wa ma balagna, yake kai mu labari ma bai taba zuwa mana ba, sai dai Ibn Khaldun ya faɗi haka cewa wani alƙali ya faɗi haka kawai. Sai Sheikh Ahmad Baba, Sheikh Ahmad Baba din nan fa bakar fata ne fa, amma kun ga littafi gashi ana gwagwarmaya da shi. Bakar fata ba wanda yake bai da falala, ka tashi kai karatu kawai. Ga wannan littafin shehu ne ya rubuta shi, shehu kowa irin mu ne ko dan Najeriya ba Fulatani ko. Sai Sheikh Ahmad Baba yace was'alu hadhal qadi sudani, ku tambayi wannan alkali bakar fata. Tambaya ta farko, man hadhal imam, wannan shugaba ne na musulunci yazo ya tilasta ku cewa ku musulunta, ba haka ba za a maida ku bayi. Wa fi ayi waqtin fataha biladakum, a wannan lokaci ne kuma yazo ya yaki kasashen ku har ya ci su da yaki. Wa ayyatu biladin fataha, kuma wannan gari ne wannan garin da kace? Tambayoyi uku a tambayi wannan alkalin. Alkalin ya mutu ba, tunda shi kanshi Ibn Khaldun ya bada labari ne a cikin littafin shi. Ibn Khaldun ya dade da rasuwa, to shehu ya dauko maganar daga cikin wannan littafi. Amma kuma Sheikh Ahmad Baba yake a tambaye shi, ma'ana in za a samu wani mai tunani na irin wancan alkali cewa an tilasta baƙaƙen fata ne sun musulunta, cewa in ba su musulunta ba a maida su bayi, to shi za a tambaya a yanzu in yana da rai ya bamu ansa. Yo ayyin lakum zalika kullahu, Sheikh Ahmad Baba yace ku tambaye shi duk ya faɗa muku waɗannan amsoshin. Daga ƙarshe dai Sheikh Ahmad Baba yace wa ma aqrabu kalamuhu li adami siha, menene yafi wannan magana ta shi kusanci da rashin inganci, ma'ana magana shi bata inganta ba. Falau bahassum, Sheikh Ahmad Baba yace da ace za ku yi bincike, la tajiduna ahadan yukhbirukum bi haqiqati ma qala. Walau bahassum al'ana, yace da za ku yi bincike a yanzu, la tajiduna ahadan, ba za ku samu wani wanda yake yukhbirukum, zai ba ku labari bi haqiqati ma qala, da haqiqanin abin da wannan alkali ya faɗi ba. Siman bana ala kalamihi, akan ainihin wato siman bana ala kalamihi la yu'tabar, yace akan wannan magana tashi ainihin da ya ba za a dogara da ita ba, za ta zama hujja ba. Ma'ana duk waɗannan bayanai abin da yasa shehu ya kawo su, yana son ya tabbatar maka ne da cewa kasashen baƙaƙen fata da aka ce kafirai ne, kafirci suke yi din nan, ba wai dama da suka shiga musulunci sun shiga akan tilas bane, balle a ce yanzu sun samu yanci sun koma kafircin su, don haka ba za a kafirta su ba. Cikin dadin rai 100% suka shiga musulunci, daga baya ne suka dawo kafircin su da gangan, ba dan an tilasta su ba. Don haka ashe in an kafirta su ba a yi laifi ba, abinda shehu yake son nuna maka kenan. Fa in qulta ma haddu biladus sudan, shehu yace to kuma sai iya yi waka ce ina ne iyakacin kasashen baƙaƙen fata, mene ma'ana border, ina ne iya inda za a ce yanzu an ketare kasashen baƙaƙen fata. Qultu, sai shehu yace lam aqis alaman ta'arrada li dhikri mabda'iha wa akhiriha, ban ga malamin da ya bayani akan farkon kasashen fata, baƙaƙen fata da ƙarshen su ba, don ina magana ne da hujja da littattafai, amma tunda ban gani ba bazan faɗi ba. Lakin qala imamul hafaza, sai dai kuma shugaban mahaddata Waliyuddin ibn Khaldun ya faɗi a cikin littafin shi fi tarikh al-kabir lahu, a cikin wani littafi nashi na tarihi, fi akhbari muluki Sudan, yana bayani dangane da ainihin tarihi na sarakunan baƙaƙen fata, al-mujawirina lil-maghrib, waɗanda suke kusa da maghrib, kasashen Morocco da sauran ainihin kasashe na baƙaƙen fata, da kuma waɗanda suke ainihin wato kusa da waɗannan kasashe. Sai yace wa min shu'ubi Sudan tajira, daga cikin ainihin yanki na kasashen baƙaƙen fata akwai ainihin wato ƙabilu ko kuma kasashen tajira, wa yalihimul kanim, sa'annan kuma waɗanda ke biye da ainihin su su ne kanim, Borno kenan, bari-bari, wa yalihim min garbihim kaukau, sa'annan kuma waɗanda ke ainihin wato biye da su bari-bari wajen kusanci su ne ƙabilun kaukau, wa ba'duhum a nafawati tukurur, wasu kuma ma ainihin wato wato saura ne na ainihin tukurur, waɗanda suka kafa ainihin waɗannan wurare, shi ne suka zauna har suka ainihin makwabci ƙasashen da ke kusa da Borno da kuma ainihin waɗancan ƙasashe na Maghrib Morocco. Wa qala aidan lamma takallama an asnafis Sudan, har wa yau dai Sheikh Ibn Khaldun ya faɗi lokacin da yake magana a dangane da iri-iri na baƙaƙen fata, sifirin rabe a cikin sufuli na hudu, mujalladi na hudu na littafin shi, ya ce wal habashatu, kabila habasha, dangin bilalu kenan, a azama umamis Sudan, su ne suka fi yawa da girma a ainihin wato al'umma na baƙaƙen fata. Intaha, bayani ya kare, wanda ainihin aka dauko daga wannan littafi. To yanzu shehu zai rufe mana wannan babi wanda yake magana akan ainihin wato wajabcin yin ainihin wato hijira din. Sai yace wa ma zakarnahu min awwal hadha al-fasl, abinda muka yi bayani tun daga farkon wannan fasali, min anna al-hijrata min bilad al-kuffar wajibatu, na cewa hijira daga kasashen kafirai wajibi ne ala jami'il muslimin, ga dukkan musulmi, la yakhtalifu fihi sunani, ko da malamai biyu ba su sabani akan haka, dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa duk kasar da take ta kafirai ne dole a hijira a bata in ba za iya gyara ta ba. To anan ne nake so zan yi magana dangane da mu mutanen Najeriya da ke rayuwa a yanzu. Najeriya da muke rayuwa a yanzu tabbas da kafirci ake janmu da kuma maguzanci. To wannan zai zama dalili akan sai mu hijira mu bar wannan ƙasa? To wannan ba zai zama dalili akan mu hijira mu bar wannan ƙasa ba, don dama sharaɗin hijira daga ƙasar da ake kafirci shine sai in ba za a iya gyara ta ba, ko kuma in ba za a iya kwace mulkin ba. To muna sauraron Allah ya tabbatar mana da ɗayan ihdal husnayaini, in ma mu gyara ƙasar nan, ko kuma in ba za ta gyaru ba mu yi kokari yadda sai mun tsayar da jihadi a ƙasar nan, mun yi juyin mulki, mun kwace mulki daga hannun ko waɗannan sojoji ko farar hula da za su ba mulki, mu tabbatar da Najeriya ta zama Islamic country, ƙasa ta daula ta musulunci. Tunda wannan abu bai gagare mu ba, ɗayan waɗannan biyu bai halatta gare mu mai hijira mu batta, za mu zauna muna karantarwa, muna wa'azi, muna wayarwa da mutane kai, muna tattalin makami, muna practice. Idan Allah ya taimaka ta hanyar karantarwa da wa'azi da irshad, shiryawa da ake yi, waɗannan shugabanni na yanzu sun gyara abinda muka fi fata kenan, don ba mulki muke so ba, su ci gaba da mulki har mahadi ya bayyana, amma su gyara, su dawo suna hukunci da abinda Allah ya faɗi cikin Alkur'ani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin sunnar shi sahihiya, abinda muka fi so kenan. Idan haka bai yiwu ba sai a buga kujan jihadi, an karantar an yi wa'azi sun kiji haka shehu ye, sai a buga jihadi. In aka yi jihadi sai mu roki Allah ya bamu nasara a kansu, yadda za a karɓe gwamnati ta dawo hannun musulmi ana hukuntar da Alkur'ani da sunna. In Allah ya sa sun tsira a wurin jihadin nan, su dawo su gyara daga baya su zama mamu, in kuma ba a gyara ba an kashe su shikenan sun yi asarar duniyarsu da lahirarsu. Amma ba dalili ba ne a kan cewa aikin da hijira wajibi ne sai mu bar Najeriya, yanzu mu bar Najeriya mu tafi mu bar wawa, mu bar musu su ƙara ɓanna a kan ɓannar da suke. In kuma mun tafi mu tafi ina? Yahudawa da suka san hijira wajibi ne a addinin musulunci sai suka ainihin kare dukkan ainihin kasashe na duniya, duk kasar da za ka shiga sai da passport. In za ka shiga wannan kasa ga abin da za a ɗiba maka ka yi, sati biyu ko sati uku waɗannan mako yana ƙarewa sai a koro ka. To ina za ka tafi? Duk kasar da ka tafi za ka tafi akwai border an tare passport kafin ka same shi aiki. In ka samu ka tafi sai ka ba da cin hanci. In ka je kasar kana zaune, muddar da aka yanka maka ta ƙare a koro ka. To ina za ka tafi? Saboda haka kamar yadda wani mai magana yake faɗi cewa this generation and indeed the future generations have no any other country than Nigeria, therefore we shall remain here and salvage it together. Yace wannan al'umma ta mu ta yanzu, mu da ke rayuwa a yanzu da ƴaƴanmu da jikokinmu da za su biyo baya, yace ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya, don haka ba za mu hijira mu batta ba, ba za mu gudu mu batta ba, za mu tsaya a wannan ƙasa sai mun ga yadda Allah zai yi ihdal husnayaini, ko mu karantar da mutane shari'a mu musu wa'azi, shugabanni su dawo su gyara a ci gaba da tafiya, mun fi sha'awa haka. In haka ba ta faru ba sai a tsayar da jihadi, a yi juyin mulki ga tun daga mai anguwa har shugaban ƙasa, a canza mai anguwa ya zama Qur'ani da sunna yake bi, dagaci ya zama Qur'ani da sunna, chairman ya zama Qur'ani da sunna, state government governor ya zama Qur'ani da sunna, president shugaban ƙasa ya zama khalifa na musulunci, kwaya ɗaya shugaban ƙasanmu, shugaban addininmu shine zai ba mu umarnin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai mu saurari mahdiyya so a haka, amma ba za mu bar wannan ƙasa ba, kuma ba za mu yadda a zauna yadda ake ba. Ina fata an gane. insha Allah. Shehu yace wala uzra li ahadin fi tarkiha, kuma babu wanda yake da uzuri akan cewa zai bar yin hijira, illa almustada'afina, sai waɗanda suke da rauni, waɗanda ba za su iya yi ba. Idan ya zama an kasa jarawa, an kasa jihadi, to sai ai hijira. To duk wanda ya zauna a halin wannan haka fa da ake rayuwa, ba za a iya jihadi ba, ba za a iya hijira ba, to wannan mutum ya zama fasiki. Sai dai mutanen da suke masu rauni su ne ainihin shehu yace, qala ta'ala, Allah madaukake yace, illa almustada'afina minar rijali, sai dai mazaje waɗanda suke masu rauni, dattawa ne ko tsofaffi, ba za su iya yin hijira ba. Wal nisa'i, da mata, wal wuldani, da ƴan yara ƙanana, la yastati'una hilatan, ba wata dabara da za su iya akan su hijira. Mata din ma wadda ta ga za ta iya hijira, dole ne ta hijira ta tafi. Zainab da ta kafe cewa ta musulunta za ta yi hijira, dangi aka haɗa aka yi ta kuka, ka san ka gane addini haka ake haɗuwa, sai a haɗa maka tsofaffi su ta kuka, ko sun shiga uku sun lalace, kai ka ce an cuce su. To shine dattawa suka haɗu aka yi ta kuka, ai Zainab ba za ta tafi ba, sai ta ce to za ta daina cin abinci har ta mutu, ai muku gori kun kashe ɗanku aiko. To Balarabe kuma bai san gori. To shikenan kwana ɗaya biyu uku da suka ga da gaske take ta ki cin abinci, sai ubanta ya bada raƙumi ga wanta, yace ya je kai ta, sai ya dire ta gaban Muhammadu sannan ya juro. Abu a ci gaba da kafirci, ka ji manyan kafirai mala. Sai da aka kai ta har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dire ta, sannan ya ce wa salam, sai sun koma. Manyan kafirai kenan mala. La quwwata lahum ala al-hijra, mazaje waɗanda ba su da ƙarfi, ko mataye ko yara waɗanda ba su da ƙarfin hijira, wala nafaka, kuma ba su da kuɗi, idan da kuɗi ne za a shiga mota ko kuma jirgin sama ko makamantan haka, to su ne kawai Allah zai karɓo uzurin su. Wala yahtaduna sabila, ko kuma ba za su iya gane hanya ba. An gane ko? Ko da sun fita za su hijira, ba za su iya gane hanya ba, to Allah ya karɓo uzurin su waɗannan. Tariqan ila ardil hijra, ma'ana ba za su iya gane hanyar da za su tafi zuwa ƙasar da suka hijira ba. Kama fi takmulati tafsiri Abdurrahman Suyuti, kamar yadda yazo a cikin tafsirin Jalalain. Wa fi tafsiri al-Khazin, fi bayani ma'ana qawlihi, a cikin tafsirin Khazin inda ake bayani dangane da ma'anan magana Allah da yace wa la yastati'una hilatan, dinnan mutanen da ba za su iya wata dabara ba. Sai malam Khazin yace ya'ani la yaqdiruna ala hilatin, ba za su iya wata dabara ko hikima ba wadda za su fita su hijira. Wala nafaqata, idan kuma da kuɗi ne ba su da kuɗin da za su bayar don ainihin a fitar da su. Wala quwwata lahum, kuma ba su da ƙarfi yadda za su iya fita, alal khuruji min makka, yadda za su fita daga makka. Wannan ba wai hukuncin ya keɓanci makka ba ne kawai, amma al ibra bi umumin lafzi la bi khususi sabab. An gane ko? Wa qala ta'ala fi haqqi ha'ula'i, to waɗannan dinnan da suke da uzuri fa, bari mu ji masu uzuri ma fa abin da Allah ya ce bai saka musu ba cewa a to tunda ku kuna da uzuri ku je babu komai. Sai Allah ya ce fa ula'ika asallahu an ya'fuwa anhu, to waɗannan dai lallai Allah zai musu afuwa, amma sai ta'birin abin da asa an tazo da maganar dan adam mai take hukuntawa shine asa ne yuwa, amma ga haƙƙin magana Allah shine tabbas. To amma sai faɗi abin da asa dan kaji abin a jika, to mai yuwa Allah zai musu afuwa dai su ma din, su ma masu uzuri kenan. Qala al-mufassiruna, shehu yace malaman tafsiri suka ce, wannan magana ya ɗauko ta daga tafsirin Baydawi ne, wanda Hausa ke cewa Baylawi. Zikira bi kalimatil itma, yace sai aka faɗe su da cewa da kalmar itma, tsammani, waɗannan ana tsammanin Allah zai gafarta musu. Wa lafzul afu, da lafzin afwa, izanan bi anna tarkal hijra amrun khatar, akan a nuna cewa ashe al'amarin barin hijira al'amari ne mai hadari. Hatta innal mutarra min haqqihi, hatta yadda ya zama ma wanda ya shiga halin larura a haƙƙin hijira ba zai iya ba. Allah ya amana kai ya shiga aminci, wanda ma ya shiga ba zai iya yin hijira din ba. Sai aka ce to je ka dai kai ba laifi dai, dan karka sake kawai, ba a ce maka a haba kai tafi kawai, a sai aka ce to je ka dai, ana fatan Allah ya maka afuwa dan kar ya saki jiki cewa ai mu kawai mun ci banza. A'a, wa yatarassadul furdiyya, ya ainihin wato ɗauki wannan ainihin alfardiyya, a wani bugu ya zo alfursa, ma'ana dama. Wa yu'alliqu biha qalbahu, ya rataye zuciyar shi cewa ai shi ya samu dama, Allah ya halattar mai. Sai aka ce to kai ma fa afuwa akai maka, an dan kauda kai ne kawai, in kai wasa za a dawo a kalle ka. To da shehu ya gama sai ya ce alaikum ya ikhwani, ya ku ɗan uwa na Hausawa da Fulani da Yarabawa da Sakkwatawa da zage-zage da kowa da kowa, ga abin da Shehu ya ce, ina umarninku bil hijrati, ku yi hijira min biladil kufri, daga ƙasashen da ake kafirci, ila biladil islam, zuwa ga ƙasashen da ake musulunci, litafuzu bil janna, don ku samu rabautuwa da aljanna, wa takunu rafiqa abikum ibrahim, ku zama ainihin abokan zama tare da babanku annabi Ibrahim, wa nabiyyukum muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, da kuma annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi, annabi Ibrahim sai da ya hijira, na fata an gane. Annabi Lutu sai da ya hijira, wa qala inni muhajirun ila rabbi, annabi Ibrahim sai da ya hijira ya ce, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi, zan yi kaura in rabu da ku, ku kafirai, da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba, wa ad'u rabbi, sai in tafi in bauta ubangiji na shi kadai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da yayi hijira, lokacin da mala'ika ya fara zuwa ya same shi a gharu Hira, da ya zo duk suka yi wannan abu da suka yi, mun karanta nan cikin sahihul Bukhari, da ya taho Khadija ta dauke shi ta kai shi wurin ainihin kawunta Waraqat ibn Nawfal, a lokacin shi Reverend Father ne na Krista. To a lokacin addinin Krista waɗanda ba su canza shi ba su ne karɓaɓɓu a wurin Allah, sai ce wannan mala'ikan da kace ya zo maka shine wanda yake zuwa wa annabi Musa, yace ina ma a ce ina da rai sanda za su fitar da kai daga garinku. Sai annabi ya gyara zama, yanzu awa mukhriji yahu, sai sun fitar da ni daga garin. Sai Waraqatu ya ce, ai ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi, sai an kore shi in ma daga gida ko kuma daga garinsu. Annabi hankalin shi ya tashi saboda yana matukar son Makka. To amma ya za a yi, to ba a dade ba, shine Waraqatu ibn Nawfal sai ya rasu. Shine har wata ran annabi ya ji sahabbai suna zagin shi, sai annabi ya ce, la tasubbu Waraqatu ibn Nawfal fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna, ce ku daina zagin Waraqatu, naga yana da gida a aljanna. Imamu Hakim ya ruwaito wannan sahihin hadisi, ina fata an gane. To kun ga sai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hijira, da ya hijiran nan yana tafiya yana waiwayen Makka, yana innaki la ahabbul biladi ilayya, yace wallahi Makka na fi son ki fiye da kowane gari a duniya, sai dai mutanen da ke garin sun ce ba su son in zauna garinsu. Ne garin iyayen shi da kakannin shi, annabi Ibrahim ya gina Ka'aba aka raya gari, amma an kore shi daga garin dan me, dan ya ce a zo a bi Allah. Sayyidina Abubakar shi ma ya taba kwaso kayan shi zai hijira, ya tattaro ina shi an hana shi ya bauta Allah, sai ya fita zai hijira. Sai wani Ibnu Daghinna sai ya gamu da shi, sai ya ce ina za ka yi Abubakar, ya ce zan yi hijira, mutanen Makka sun hana ni in bauta wa Allah. Sai ya ce dawo, ba irin ka ke fita ba, kuma ba a kora irin ka, ba za ta sabu ba, zo mu je ni na lamince maka ka zauna, ba wanda zai taba ka. Me zo ya ce ye mutanen Makka ku taru, tunda kafirai ne sai da ye. Ba mun ce muku wannan mulkin da ake mana mu ma na kafirci bane, ba haka ake zo a ce ye sarki ya gaishe ku, ko ana cewa assalamu alaikum, ye ake cewa irin yadda ake wa maguzawa ye ko. To shine ye mutanen Makka ku taru, sai suka taru, da suka taru shikenan. Sai ce Abubakar na game da shi ya ce zai hijira, na ce ba irin shi ke fita ba, kuma ba a kora irin shi, ya shiga cikin alfarma ta dawo ya bauta wa Allah. Sai suka ce mun yadda da alfarmarka da ya shiga, amma kuma ba zai salla ba, ba zai karatun alkur'ani a fili ba, don kada matanmu da 'ya'yanmu su gani su fitinu. Kun san mata da yara suna da saurin yadda da gaskiya, mun fahimta ko? Tun a jahiliya kowa san Abubakar ba mutumin banza bane. Menene fitina? Wai Abubakar zai kawo fitina? Za mu ji fassarar fitina din. Abubakar ya zo ya zauna yana ibadar shi a Makka, rannan sai ga to wannan kofar gida nawa ba sai in yi masallaci ba, sai gina masallaci. Abubakar ya zo ya salla, in ya zauna yana karatun alkur'ani, mata sai su zo su taru su kewaye. Ka san mata akwai saurin imani, sai su yi ta kuka, ka su kafirai sun ji kai addinin nan na Abubakar fa. Gaskiya ni kaga wannan katon banzan da muke tare da shi zan. Sai dattawan Makka nan da nan sai aka yi taro su Abu Jahal. Kai wannan fa ba za ta sa'u ba. Ibnu Daghinna alƙawarin nan da ka ɗauka zai tashi. Abubakar ya kawo fitina, sai ka shiga gida sai matarka ta ce addinin Abubakar fa na da kyau. Mu fa ba za ta sa'u ba. Wai fitinar kenan, wai karatun alƙur'ani da sallah, wai shine fitina. Annabi Shu'aib ma ba haka aka ce ba. asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una, sallar da kake yi, sallar ka ita ce za ta samu ba iyaye da kakanni, wallahi baka isa ba, sai mun mutu akai, kwa shiga wutar jahannama. To shine sayyidina Abubakar ya dawo ya zo ya zauna yana ibada, shine sai shi wannan Ibnu Daginna ya zo ya ce, to Abubakar, mutanen Makka fa sun ce ka saba alƙawari, an yi da kai baka rinka sallah a cikin gida da karatun Qur'ani, ka fito waje, kane mata sun fituna, kowane gida yanzu sai kaga akwai mace sunna take so ita, ko ka ce bid'a sai ta ce a wannan tsohon addini ne. A'a, sai Abubakar ya ce, to lamince min da kai, na mayar maka da lamincewa ka je, ka Allah ya saka da alheri, ai Makka garinmu ne, zan zauna in yi ibadata, duk wanda zai hana ya zo ya hana mu gani, yanzu ba limana ba sulhu, wanda zai hana ya zo ya hana, sai an yi karatun Qur'ani, sai an yi sallah. To kun ga Abubakar ya kwashi kayan shi zai hijira, saboda da an hana shi, amma yanzu ya samu ƙarfi, to ba ma za a fita ba, kuma ba za a daina ba, duk abin da za a yi sai an ce sunna, ko ba ku so. To shine abin da malam yake mana bayani, Shehu Usman yace, dan uwana ku yi hijira daga kasashen kafirai don ku samu aljanna, sai ku zama abokan zama a aljanna tare da babanku Annabi Ibrahim wa nabiyyukum Muhammadin da kuma annabinku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Man farra bi dinihi min ardin ila ardin, duk wanda ya dauki addinin shi ya gudu daga wata kasa zuwa wata kasa, wa in kana shibran, koda da dani daya ne ya bar wannan kasa ta kafirci ya shiga kasar musulunci, min ardin daga wannan kasa da ake kafirci ya barta da dani daya, istaujaba aljanna, ya cancanci a saka shi aljanna, a wani bugu istaujabat lahu aljanna, aljanna ta tabbata wajibi kawai. Wa kana rafiqa Ibrahim, kuma zai zauna tare da Annabi Ibrahim wa nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, intaha, zai zauna tare da Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad a cikin aljanna a ranar alkiyama, tunda yayi koyi da irin addinin su. Ina fata an gane. To waɗannan bayanai kenan a takaice dangane da babin da Shehu ya kulla akan wajabcin hijira daga kasashen kafirai, kuma mun ji kasashen kafirai, mun ji sarakunan kafirci, dalla dalla daga Shehu ba kwana ba ta'awili. An gane ko? To wannan ainihin shine anan zamu kwana insha Allahu ta'ala, sai mu roƙi Allah, Allah ya taimake mu wajen mu tabbatar da manufar mu a wannan ƙasa, in ma mu gyara ta, ta gyaru ta hanyar wa'azi da karantarwa, ko kuma sai an tsayar da jihadi, jihadi na bindiga da masu. Ina fata an gane. Kuma Allah ya taimake mu akan waɗannan manufofi namu tare da tsarkin ainihin zuciya. Sallu ala nabi. Waɗanda muke karatu da su na safe a yanzu, wanda muke ƙarfe 7, mun ce sai da daddare za su zo yau ƙarfe 10, ƙarfe 8 an gane ko? Ƙarfe 8. Sannan kuma sai ran talata anan muna da karatu na Riyadus Salihin, shi ma ƙarfe 8. So muke mun kafara da wuri, saboda kun ga yanayi ya canza. Allah ya fi mana kurakuran mu, marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya. Eh, za mu yi bayani tukuna insha Allah. Waɗanda ba su gane addini ba, Allah ya sa su gane. Waɗanda suka gane, Allah ya ƙara musu fahimta. Muna roƙon Allah, idan ya nufi waɗannan sarakunan gargajiya da su dawo addinin musulunci, Allah ya dawo da su. Idan Allah bai nufe su ba, muna roƙon Allah ya ba mu ƙarfi da ikon da zamu wargaza waɗannan ainihin sarauta ta su, mu kafa irin wanda manzon Allah ya yarda da ita. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله